بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشي قبل تفسير منوتة رمضان شكرا دبوت إياه da 444 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2023 miladiya a yau insha Allah zamu yi majalisi na tara je mun tsaya karshen ayata ko 52 yau kuma zamu tashi a farkon ayata 53 amma kafin mu fara tafsirin takaitaccen bayani akan abin da ya shafi al-Hikima Islamic Center yola da muke ginawa kafin mu zo ranar rufewa mu yi bayani dalla-dalla mun sani mun gama gini masallaci na farko da na biyu gidan sama sai dai mu kare ta kammala sauran ayyukan ba mun fara filista to bayan nan kuma mun sake sa foundation na gina ajujuwa guda hudu na karantar da manya da kuma hall babba da computer room da library da kuma office da boardroom da kuma abin da ya shafi bandaki wanda sai mun kammala su sai mu hada mu ta aikin gaba daya insha Allah a bude center kuma kada a manta cewa akwai makaranta ma da zamu gina a filin da ke tsallaken ita wannan center din insha Allah ta islamiya sannan akwai kuma ginin gidan marayu to har yanzu dai aiki yana tafiya ga wanda yake bukatan bada taimakon sa ko na kayan aiki zai iya turawa siminti ko rodi ko blok ko ma menene dai na abin da ya shafi kayan aiki idan kuma kudi mutum zai bayar to ga account number nan bankin shine Jaiz Bank sunan account din kuma Al-Hikima Islamic Center Yola account number kuma shine 0005134995 Jaiz Bank wannan accounting aka tura zai tafi kai tsaye zuwa ga Al-Hikima Islamic Center idan mutum yana neman karin bayani ga nambobi biyu da zai tuntuba akwai Alai Shaibu Dauda 0070306354 shine financial secretary akwai kuma Alhaji Abu Mai Labule shine abin nan ma'aji 08069832420 wannan idan kana bukatan karin bayani insha Allah sai ka kira wa'annan nambobin zamu tashi fadin ubangiji ta'ala wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين
Ubangiji ta'ala ya ce wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd haka nan muka fitinar da shashin mutane da shashin mutane masu kudi suka fitinu da miskinai masu mulki suka fitinu da talakawa suna ganin cewa sun fi su cewa su ba wasu abu bane ba za su iya yin wani abun kirki ba li yaqulu don su ce a haula innallahu wai wadannan sune wanda Allah ya baiwa a tsakanin mu su gano shiriya inda take mu ko ba za mu gane ba Allah ta'ala ya ce musu alayhi sallahu bi alama bi shakirin ubangiji ta'ala ba ya fi ku sanin masu godiya wa Allah ba shi yasa yake tsora su akan shiriya idan ba mu manta ba jiya ubangiji ta'ala ya ba mu labarin cewa ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kashedi kada ya kori miskinan da suke tare da shi wadanda suke bauta wa Allah subhanahu wataala dare da rana kamar yanda kafirin Qurayshawa suka nema suka ce ba za su yi imani ba sai manzon Allah ya kori wadannan miskinin su Suhaib da Ammar da Bilal da Khabbab bin al-Arat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya kore su suka ce to za su zauna da shi to shine Allah ta'ala ya ce kada ya kore su wayannan bayin Allah ne mutanen kirki zuciyansu mai kyau ne shi yasa suka karbi shari'a Allah ta'ala ya datar da su kuma idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore su to ya zama azzalimi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kore su ba to shine anan Allah ta'ala yake ba mu labari yace to haka nan fa abun yake sai kaga mai kudi yana da kudi amma yana fitinuwa da talaka miskini wai don me yasa miskini zai zama wani abu ai da shine ya kamata ya zama wani abu sai kaga shugaba yana fitinuwa da talaka in talaka ya gano wani abu na gaskiya sai to shi a matsayin sa na shugaba ya akai bai gane ba madaukaki sai fitinu da wanda yake kasa saboda yana ganin komai na alkhairi ya kamata a ce taurin sa ya fara ba ta wajen wanda yake kasa da shi ba to Allah ta'ala ya ce to ai ya san masu gode masa shi yasa yake tsora su akan shari'a to su kai su ce ah to yanzu wayennan wai sune da su gano wani abu na shari'a wanda mu bamu gane shi ba abinda suke nufi ai da a ce wannan abu gaskiya ne sune ya kamata su fara fahimtar sa ba wayennan miskinin ba wannan kaga fitina ce wanda za ta hana su yin imani Ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul Ahqaf yace wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu law kana khayran ma sabaquna ilay kafure suka ce wa mu'minai suka ce ai da alkhairi ne da ba ku riga mu ba da alkhairi ne da mu ne za mu riga ku fahimta haka suke fada wai saboda a duniya Allah ya ba su yaya da dukiyoyi da dukiya mai yawa sai suke ganin cewa ai su yan gatan Allah ne in akwai abin da ya kamata su gane na alkhairi sune da su riga miskine ganewa a suratul mu'minun ubangiji ta'ala yace ayahsabuna annama numidduhum min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun wasna tamanin abinda muke kara musu na dukiya da yaya muna musu somin tabi ne kafin su je lahira wai ana dan ba su ne somin tabi kafin su je lahira kenan su yan gatan Allah ne ubangiji ta'ala yace wai nan musu sani bane ana ba su ne don a musu talala in sun ki imani don sun je Allah Allah ta'ala ya azab idan sun je lahira ubangiji ta'ala ya azabtar da su so da haka Allah ta'ala ya san masu gode masa shi yasa ya datar da su zuwa ga shari'a domin godiya da suke masa shi yasa ubangiji ta'ala yake fada a cikin suratul ankabut yana cewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wadanda suke kokari suke yin wato iya kokarin su don su fahimci addini Allah ta'ala ya ce zamu shiryar da su tafarkin mu saboda haka in Allah ta'ala ya maka gaman katar sai ka gane gaskiya ko da wani bai gane ta ba idan bai ma gaman katar ba za ka gane ba to karkare ne mutum ka ce a to ya za a yi a ce wannan shine ya gano yanzu akwai mutane da yawa sun san gaskiya amma tunda matasa ne suke fadanta to su ba za su yadda da ita ba sai in dottawa ne suka fada to kaga lamarin ba haka bane Allah ta'ala zai iya ganar da matashi bai ganar da wani dottijon ba ko kuma almajirai ne suke fada malamai ba su fada ma Allah ta zai iya ganar da wani dalibi wata matsala wani malamin bai fahimce ta ba ko kuma ai wane ya fi wane ilimi me yasa wane bai fada ba sai wane ne a ita gaskiya kawai ka dube ta akan gaskiya kawai la tanzur ila man qala walakin yanzur ila ma qala kar ka duba wa ya fadi magana me ya fada idan gaskiya fada shikenan magana ta kare to kai idan muka ce zamu tafi akan wannan al'adan to zamu koma zuwa ga jahiliyan farko kenan saboda haka abinda iyaye da kakanni suke akai kawai shine gaskiya duk abinda manzo Allah sama zai fada wannan bai zama gaskiya ba saboda haka mu dawo akan shari'a ka godewa Allah ta'ala a bisa ni'iman da ya maka na samar da kai da yayi da hankalin da ya baka da azurta ka da yake yi sai Allah ta'ala ya maka gamon ka tarka gane inda shari'an take sai ka bita sai Allah ta'ala ya ce
وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
وبنجي تعالى يتي وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا إِذَنْ وَدَنْدَ سُكَيْ إِيمَانِي دَ آيَوِي مُسُكَ زُو وَجَنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ kace amincin Allah ya tabbata a gare ku wato ka karrama su da yi musu sallama ko amsa sallama in sun ce assalamu alaikum kace wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangiji ta ya ya wajabta wa kansa yi wa bayinsa rahama zai tausaya wa bayinsa annahu man amila minkum su'an yanda sha'anin da lamarin yake duk wanda ya aikata wani mummunan aiki bi jahalatin da jahilci ko da wauta thumma taba min ba'dihi sannan ya tuba bayan haka din wa aslaha ya gyara aikin sa fa annahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne zai gafarta masa kuma zai tausaya masa kaga wannan albishir ne cewa dukkan mutumin da ya aikata mummunan aiki idan ya tuba Allah zai karbi tubansa saboda rahamar da ya wajabta wa kansa zai yi wa bayinsa ubangiji subhanahu wataala ya wajabta wa kansa rahama wa bayinsa domin falalarsa da kyautatawansa amma da sharadin kai ma ka tausaya wa kanka kuma ka tausaya wa bayin Allah ubangiji taala ya ce manzo sun ce inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama Allah yana tausayin masu tausayi ne a cikin bayinsa arrahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama masu tausayi sune wanda ubangiji taala yake tausaya musu ku tausaya wa na kasa sai na sama ya tausaya muku shine ubangiji subhanahu wataala kaji tausayin kanka ka kiyaye dokokin Allah ka tuba zuwa ga Allah ta'ala kaji tausayin bayin Allah Allah ta'ala sai ya ji tausayinka domin Allah ta'ala ghafurur rahim ne wa huwa arhamur rahimin shine mafi jinkan wato ainihin masu jinkai to sai yace dukkan wanda ya aikata wani aiki mummuna saboda wauta in an ce bid'a halatin ba jahilci ai baka san ma haramun bane ka aikata kan nan Allah bai zai kama kama so da ka bid'a halati anan da wauta da domin na sha fada cewa jahilci wauta ne wawa jahili ne jahili wawa ne walamma ra'aytu jahala fi an-nasi fashiyan tajahaltu hatta qila anni jahilu dan ga wauta ta yawa cikin mutane ni ma sai na dinga wautan gangan don a ce ni ma wawa ne to da ka aikin jahilci kenan to wanda yayi aiki na sabon Allah bi jahalatin da wauta kaga kenan da gangan yayi wautar sa ne ta sa yayi da ya da yana da wayo bare jawa kansa azabar Allah ba to amma idan ya tuba Allah ta'ala sai ya gafarta masa wani daga cikin magabata yace kullu man asallaha fa huwa jahilun duk wanda ya saba wa Allah jahili ne ma'ana wawa ne a in kana da wayo zaka jawa kanka azabar Allah ne zaka yi kaffa kaffa zaka yi kaffa kaffa duk inda alkhairi yake nan kake neman sa sharri kuma kana nisantan sa wannan shine aikin hankali wala yusamma al-insanu aqilan illa man arafa al-khayra wa sa'a ilayhi wa arafa ash-sharra wa ishtanabahu sheku isami taymiya ce ba ya cewa mutum ma mai hankali sai in ya san alkhairi ya nemi alkhairi ya san sharri ya nisanci sharri da duk wanda baya neman alkhairi ba nisantan sharri kaga wawa ne wannan shine kungurmin jahili kenan to amma duk da haka idan ya tuba sai Allah ya karbi tuban sa saboda Allah ghafurun rahimun mai gafarta zanuban bayin sa ne kuma mai tausayawa bayin sa ne hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace lamma qada Allahu al-khalqa kataba fi kitabihi fa huwa indahu fawqa arshihi inna rahmati ghalabat ghadabi da inda ubangiji ta'ala ya gama halittar sa ya rubuta a wani littafi a wajen sa a sama al-arshi yace rahmata tarin jayi fushina rahmata tarin jayi fushina zakai abunda Allah ta'ala zai fushi da kai amma sai ya tausaya maka sai ya gafarta maka kuma sabani dan adam saboda haka fushin sa a kusa kusa yake to sai ubangiji ta'ala ya ce wa kadhalika nufassilul ayat
wa kadhalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin
ubangiji ta'ala ya ce wa kadhalika haka nan dai nufassilul ayat muke bayanin ayoyi dalla dalla muna wa'azi muna gargadi walitastabina sabilul mujrimin domin tafarkin mujrimai ya bayyana Allah yana mana wannan bayan don mu gane tafarkin mujrimai sune fasikai sune masu sabon Allah kafirai munafikai domin kar mu je mu afka kar mu je mu afka ta'allamu sharra la li sharri likai la taqau fi ka san sharri ba don ka aikata sharrin ba don kar ka je ka afka a cikin sharrin to Allah ta'ala yana bayyana mana duka hanyoyi guda biyu kamar yadda yace wa hadainahu najidain mun shiryar da su hanyoyin guda biyu duka ga hanyar shiriya ga hanyar bata ya rage naka kuma wanne zaka dauka idan kana da hankali hanyar shiriyan zaka bi in ko baka da hankali sai ka bi hanyar bata hanyar mujrimai ita ce hanyar wutar jahannama hanyar da zata kai ka wutar jahannama in an yi tashi alkiyama saboda zaka je ka dulmuye cikin sabon Allah cikin sabawa ubangiji subhanahu wataala manzo sun ce وإياكم والكذبة وإياكم والكذبة فإن الكذبة يهدي إلى الفجور وإن الفجور لا يهدي إلى النار كشيدين كدين كريا كريا تنا سام متين يزما فاجري فاجري تيكون هنا كم متين يزوا جوتا تكاغا مجرمي كي نم فاجري تدون دي كام وانا هنيان تيا كام هنيان روتا واي فاجري شيني مثابا الله وانا بدو كتاب الله وني أبوه baya ganin girman ubangiji subhanahu wataala shi sabon Allah dajin sama yake ji to wannan ya kama hanyar wutar jahannama sabanin mu'mine bayin Allah Abdullah ibn Mas'ud yace innal mu'mina la yara dhunubahu ka'annahu qa'idun ta'ta jabalin yakhafu an yaqa alayh wa innal fajira la yara dhunubahu ka'annahu dhubabun marra ala anfihi wa qala bihi hakaza yace musmumini shi yanda yake ganin laifukan sa wato kamar yana zaune a karkashin wani katon dutse ne yana tsoron kada dutsen ya fado a kansa don da ya fado a kansa zai halaka to yanda yake tsoron dutse ya fado a kansa babban dutse zai halaka shi haka yake tsoron laifin sa amma fajiri kuma ba yana ganin zanuban sa kamar kuda ne ta zo za ta wuce kan hancin sa sai haka kawai kar ta fada kan hancin sa idan buge ta da hannu kenan bai dauki laifukan wani abu ba bai dauki sabawa Allah ta'ala wani abu ba to kar ka duba laifin ka duba wanda kake yi wa laifin wanda kake wa laifin babba ne kuma in yayi fushi da kai ba za ka kai labari ba Anas bin Malik yace innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi ayunikum min ash-sha'ri wa in kunna lana'udduha ala ahdi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-mubikat yace kukan aikata wasu ayyuka a yanzu na sabon Allah wayna ayyuka idanunku sun fi gashi masiranta amma mu kuma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna daukan su suna daga cikin manyan wato ayyuka da zasu halakar da mutum da kaga duk me ganin girman laifin sa girman zunubi da girman laifi ko da wani yana ganin sa karami shi yana ganin girman sa to alamar mu'mini ne bawon Allah wannan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka amma wanda baya ganin girman laifi kuma yana yin sa to kaga wannan shine fajiri kenan saboda haka mu ji tsoron Allah مجارة هالايم في الله تعالى يقول
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين
بنجي تعالى تقول كجاي موسى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أعبد الذي تدعون من دون الله ني أن هناني إن بوتاوا أبند كتي بوتاوا با الله با الله تعالى هناني شركة بنجد تعالى كجيش يا كشيد ياتي أبند وأبد الله ولا تشركوا به شيئا كبوتا الله كده كمس شركة يتي توني أن حرم تاميني نبوتاوا أبند كتي بوتاوا قل لا أتبعوا أهواءكم ka gaya musu ya rasulullah ni fa bazan bi son zuciyar ku ba qad balaltu idan in fa hanna bi son zuciyar ku aina bata kenan wa ma ana min al muhtadin ban kasance daga cikin shiryayyu ba saboda haka ubangiji ta'ala ya hana bautan gunki kuma ya hana shirka wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana saboda haka Allah ta'ala bai yadda a masa shirka ba anan su kafure so suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya dinga bautan gumaka ya bautawa Allah yana bautan gumaka to shine yake ba su wannan amsan ni kan ba zan yi wannan ba an hana ni idan ku za ku yi ku je ku yi akwai ranan kin dillanci amma ni ba zan yi ba kuma ni ba zan fi son zuciyan ku ba domin dukkan wanda yake bautawa gunki to yana bin son zuciyan sa ne amma ya san gunki ba abin da zai masa gunkin ne in ka mare shi ba zai rama ba in ka sassara shi ba abin da zai yi to ta yaya zaka nemi aljanna ka te shine zai baka aljanna ko kuma shi zai hana ka shiga wutar jahannama ko shi zai azurta ka ko shi zai baka yaya ta yaya idan ka sassara shi ka bunka masa wuta ma zai kone ya zama toka to ya zaka kace shi zai amfane ka kaga akwai rashin hankali a ciki ko akwai bin son zuciya to manzo Allah ta sama yace Allah ya hana shi ya bi son zuciya kuma inda zai bi son zuciyansu to ai da ya bata kenan da ya bata ba daga cikin shiryayyu wataran wani mutum ya zo wajen Abu Musa al-Ash'ari sai yace masa yana fatawa ta gado fatawa ce yake da ita ta gado yace mutum ne ya rasu sai bar yarsa da dikarsa yar dan sa da kuma yar uwarsa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya to ya gadon zai kasance sai yace zaka kasa biyu ne sai ka bawa yar kashi ɗaya kashi ɗayan kuma sai ka bawa yar uwa shakikiya wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ita jika ba ta da komai sai yace amma ka je wajen Abdullahi bin Mas'ud ka tambaye shi zai baka irin wannan fatawa da na baka shikenan sai ya tafi wajen Abdullahi bin Mas'ud da ya je sai ya tambaye shi yace ya tambayi Abu Musa al-Ash'ari dangane da mutumin da ya rasu ya bar yarsa da jikarsa da yar uwarsa sai yace ya tana da rabi jika abinan yar uwa tana da rabi jika ba ta da komai diyar da yace kuma kai ma zaka bani irin wannan fatawa saboda Abu Musa al-Ash'ari baya shakka cewa wannan abu haka yake sai Abdullahi bin Mas'ud yace laqad balaltu idan wama ana min al-mutadin ya karanta karshen wannan aya yace to ai in ne haka na bata kenan ni ba shirye bane in sai na bada irin wannan fatawa walakin sa'aqdi fiha bima qada rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace amma zan yi hukunci cikin wannan fatawan da irin hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a gabana yace idan mutun ya mutu ya bar yarsa da jikansa da yar uwarsa yace ita yar tana da rabi za a kasa shida ne yar tana da rabi kashi uku jika diyar da za a bata kashi daya yace takmilatu sulusain kaga sun dauki kashi hudu kenan wannan bangare an cika kashi biyu cikin abinna cikin uku na yaya na bangaren yaya yace to kashi biyun kuma sai a bawa yar uwa shakikiya yace wannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riba wannan gado shi Abu Musa al-Ash'ari ya duba alqur'ani ne yaga an yi bayanin idan mutu ya rasu ya bar ya za ba ta rabi in yar uwarsa kuma ya bari uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ita ma rabi amma alqur'ani bai yi maganar jika ba to kuma bai san wannan hadisin ba sai yake da yakinin Abdullahi bin Mas'ud ma zai bada irin wannan fatawa to sai akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi wannan bayani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim to haka manzon Allah yana bayani yana karin bayani akan Qur'ani to shikenan da aka ga masa wannan sai ya dawo wajen Abu Musa al-Ash'ari yace to ga abinda Abdullahi bin Mas'ud ya fada yace in ya bada fatawan kan nan shi ya bata kenan ga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ga bayani da yi mini sai yace wa shi wannan mai tambayan yace la tas'aluni ma dama hadha al-habru fikum wato kar ku sake tambaya na wata fatawa matikar wannan babban malamin yana cikin ku duk fatawoyin ku je ku tambaye shi kawai kaji imani irin na sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in irin yanzu ne haushin ka malami zai yi wai kai fatawa yayi fatawa ka warware ta kuma da dalilai da komai sai kama jin hawi ko ne kama tawili galibi ban ce kowa da kowa ko ya kama wani tawili ko ya kirkiro wani dalilin sa ko wani abu ko ji haushi dai kawai me yasa ma abin nan ka je wurin wani to sai yace kawai da yanzu tambayoyin ku duk ku je ku masa don shine babban malami ma'ana ya fi ni ilimi ku koma wajen sa ku dinga abin nan ku dinga karban fatawa to me yasa ya sallama saboda Abdullahi bin Mas'ud ya kawo dalili ya kawo hujja amma da ya warware fatawan sa ba tare da hujja ba zai karba duk wanda ya warware fatawan malami ba hujja ai ba za a saurare shi ba saboda haka ilimi shine dalili in akwai hujja akan abu to akwai ilimi ya zama ilimi kenan in babu hujja kuma bade zama wato ainihin ilimi ba sai Allah ta'ala yace
qul law anna 'indi ma tasta'jiluna bihi laqudiya al-amru bayni wa baynakum wallahu a'lamu bidh-dhalimin qul inni 'ala bayyinatin min rabbi wa kadzabtum bihi ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين
وبنجي تعالى تقول كغيا موسى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني على بينة من ربي ني فإنا كان حجة دك وجن وبنجينا أبونا نكي فدائنا دليلي أكان إلمي نكي مغانا وكذبتم به ko kuma kuka ƙaryata abinda nazo da shi din gashi kuma akwai dalili akan sa amma kuka ce ƙarya ne kuka ce wai a kawo muku azaba inda gaske ne ma indi ma tastajiluna bihi abinda kuke gaggawa da shi na azaban nan ba a hannu na yake ba in al-hukmu illa lillah, hukunci yana wajen Allah ta'ala, in yaga dama ya azabtar da ku yanzu, in yaga dama kuma ya bari sai an je lahira. Yaqussul haqqo, Allah yana bayanin gaskiya, wa huwa khairul fasilin, shine fiyayyen mai rarrabe hukunci. To anan kafirai ba su da dalili, suna bin son zuciyansu ne. Shine manzo Allah ta sama yake gaya musu shi fa akan hujja yake. Idan kana kan dalili na izini, to iliminka zai zama takitaccen ilimi kuma babu shakka a cikin sa. Zaka fade shi kai tsaye gaba gadi ba tare da kaji tsoro ba. Amma in baka da hujja, to kame kame zaka yi, zaka dinga yi. Kuma yanzu nan wani zai iya rikita ka. Shi yasa ilimi ake ce masa hujja. Hujja ita ce ilimi, ilimi kuma shine me? Shine hujja. Duk ilimin da bai da hujja, to ba a ce masa ilimi. Wannan kokoyo sunansa kokoyon masu ilimi. Kisa Ibn Abdul Bar yake cewa ajma al ulama ala anna al muqallid laysa ma'duda min ahli al ilm wa anna al ilma ma'rifatu al haqq bi dalili. Dukkan malamai sun yi ijma'i cewa muqallidi mai fadan abu ba tare da hujja ba, ba a lissafa shi daga cikin malamai ko da daidai yake fada don bai da yaqini. Yace kuma ilimi duk malamai sun yi ijma'i, ilimi shine sanin gaskiya tare da dalili. Ka san wannan abu hukuncin sa kaza ga hujjansa, wannan abu kaza ne ga hujjansa. Wannan shi ake cewa ilimi. Ibn Qayyim yace wa al-ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma zaka wa taqlidu yastawiyani nassun min al-qur'ani aw min sunnatin wa dabibu zaka al-alimu rabbani. To da haka ilimi, ilimi shine sanin huda, sanin shari'a tare da dalilinta. Al-ilmu ma'rifatul huda bi dalili, yace ma zaka wa taqlidu yastawiyani, wannan ba daidai bane da taqlidi. Duk wanda yake fadan ilimi tare da hujja, to wannan shine mai ilimi. Wanda yake fadan abu babu dalili, kire yake yi, kire yake, ko da daidai yake fada, bai da yakin akan abin da yake fada. Sai sace al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi at-tarkibi muttafiqani nassun min al-qur'ani aw min sunnatin wa tabibu zaka al-alimu rabbani. Jahilci ciwo ne mai kashe mutum. Yanzu zai gama da kai ka zama bonko. Yace amma maganin wannan ciwon abuwa ne guda biyu, nassina al-qur'ani, ayun al-qur'ani kenan, ko nassina hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Likitan da zai siffanta maka magani shine al-alimu rabbani, malami na Allah, mai karantar da mutane tsakani da Allah, shine zai gaya maka ga yanda abun yake. To wannan shi ake cewa ilimi. To su kafirai ba akan ilimi suke tafiya ba. Haka nan masu jayayya, suna jayayya ne akan son zuciyansu amma ba akan ilimi ba. A cikin suratul hajj ubangiji ta'ala ya ce wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yadihi ila azabis sa'ir. Ubangiji ta'ala yace daga cikin mutane akwai masu jayayya a sha'anin Allah bi ghairi ilmin, ba tare da hujja ba. Nan kuma ilimin ne aka ambace shi hujja, can kuma hujjan ana nufin ilimi, nan kuma ilimi ana nufin hujja, saboda duk abu ne guda daya. Mutum yana da jayayya ba tare da yana da dalili ba, sai dai kawai yana bin kowane shaydani mai kaurin kai. Allah ta'ala ya rubuta, ya wajabta cewa dukkan wanda ya bi shaitan, shaitan zai badda shi kuma zai shiryar da shi zuwa ga azabar wutan jahannama mai buruwa. To kaga duk wanda suke jayayya ba tare da dalili ba, ba tare da hujja ba, to wannan sun kama hanyar wutar jahannama ne. Wanda aka duk mai bin son zuciyarsa kuma da zaran ka zo ka ce kawo dalili, to ka daga masa hankali kenan. In ka ce kula hatu burhanakum in kuntum sadiqin, to hankalinsa ya tashi. In za a tattauna da shi zai rude, saboda bai da hujja akan abin da yake fada. To in baka da hujja kuma baka da ilimi. A cikin dai suratul hajj din Allah ta'ala ya ce wa minan nasi man yujadilu fillahi min ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir thani'a rifilu dhilla an sabilillah lahu fid dunya khizyun wa nuziquhu yawm alqiyamati azab alhariq. Allah ta'ala ya ce daga cikin mutane akwai mai jayayya cikin sha'anin addini ba tare da yana da ilimi ba. Bai da ilimi, bai ya akan shari'a, kuma bai da littafi mai haskaka masa, bai bin Qur'ani da Sunna. Yana ne yana girman kai, yana tunkura sasanninsa, ma'ana yana girman kai. Ubangiji ta'ala ya ce zai dauki kaskanci a duniya, sannan a lahira kuma wato Allah ta'ala zai dandana masa azaban gobara. Tunda in baka da hujja, da zaran an fara tattauna da kai zaka dauki kaskanci. Ido zai rena me? Zai rena fata. Ba ga Abdul Jabbar da bai da hujja ba. Sai ya fara zufa yana ta share gumi, ya rasa me zai fada. Yace minti 10, minti 10. A minti 10 ba zai ka fassara aya 10 ba. In dai akwai hujja, to kaga kaskancin kenan fa. Wannan shine kaskanci. In kana jayayya ba tare da hujja ba, shine kaskancin da zai same ka na duniya kafin kuma a je lahira. Saboda haka duk abin da zaka yi kai shi akan hujja da kuma ikhlasi tsakaninka da Allah kake yi, amma idan ba akan dare kake ba wutar Allah ta'ala sai ya kunyata ka a gaban jama'a to sai ubangiji ta'ala yake ma indi ma tastajiluna bi wato abinda kuke gaggawan sa na uquban nan fa baya tare da ni wato kafirai suna cewa wai su manzo sun aya kawo azaban mana kawai tun anan duniya ma tunda an ce wanda bai imani ba za a azabtar da shi a lahira ko kuma uquba za ta iya sauka a kansa shikenan sai su ce to su kan yanzu suke bukatan azaban azaban ta zo musu mana to Allah ta'ala shi ba mai gaggawa bane ubangiji ta'ala zai iya maka talala kai tai a tara maka sai daga ba kuma ubangiji ta'ala yazo ya kama ka ko ya kama ka a nan duniya kamar yadda ya kama kafuran Makka diwa a yakin Badar akai musu kacce kacce wasu ma da cututtuka Allah ya kama su ko kuma yadda ya halakar da mutanen Annabi Hud da Annabi Salih da mutanen Annabi Musa da Annabi Lut ko kuma Allah ta'ala ya bari sai an je lahira sannan sai ya dandana maka kudanka ai gidan biyu ne bayan duniya akwai lahira a cikin suratul ankabut Allah ta'ala ce yasta'jilunaka bil azabi wa inna jahannama lamuhidatun bil kafirin suna gaggawan wai ai musu azaban mana ai musu azaban mana ubangiji ta'ala ce to wutar jahannama za ta kewaye kafirai akwai ranan azaban tana zuwa to shi yasa wani lokacin mutum zai fajirci yayi kafirci ya roki azaban yayi ta roka Allah sai ya jale shi ba za a saukar masa da azaban ba yayi tayi sai an tara masa a ƙarshe a zo a saukar masa da azaban so da inna allaha la yumli lizalimi hatta idza akazahu lan yufridu Allah ta'ala yakan jinkirta wa kafiri ko azzalimi ko mujrimi amma ran da ya kama shi bai zai kubuce masa ba wa kazalika akhdhu rabbika idza akazal qura wa hiya zalimatun inna akazahu alimun shadid haka Allah ta'ala yake kama mutanen alkariya mutanen gari masu saba wa Allah ta'ala idan ya kama su fa to kamun sa ko mai tsanani ne kamun sa mai radadi ne saboda haka duk wanda yake saba wa Allah ta'ala don ya ga yana cikin ni'ima da walwala wallahi kar ya rudi kansa kar ya rudi kansa Allah ba ya tsale shi ba inna Allah yumli wa la yuhmil Allah ta'ala yakan yi jinkiri amma baya tsale abu gaba daya saboda haka ko a ƙarshe a duniyan Allah ya kama ka ko kuma idan an je lahira ubangiji ta'ala sai ya kama ka akwai wanda suka yi addu'a suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amdir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi azabin alim suka ce ya Allah in abunda Muhammadun ne yake faɗa gaskiya ne kamar ruwan duwatsu ko kuma ka zo mana da azaba mai radadi amma a lokacin Allah ya musu ruwan duwatsu wallahi da ya ga dama zai musu don yayi wa mutanen Annabi dudu ruwan duwatsu amma bai musu ba sai ya jale su ya musu talala yanzu ina suke sun halaka suna cikin azaba sai dai wanda ya musulunta daga cikin su saboda haka karka rokawa kanka azaba ko ka rudu cewa Allah ta'ala bai kama kai yanzu ba ka dauka cewa wai Allah ta'ala ya kyale ka ne sai ubangiji ta'ala ce kullau anna indi
kullau anna indi ma tasta'jiluna bihi laqdiya al-amru bayni wa bainakum wallahu a'lamu bizzalimin
ubangiji ta'ala ce kul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna indi ma tasta'jiluna bihi da abinda kuke gaggawan sa na azaban nan a hannuna yake la qudiya al-amru da an hukunta al-amarin bayni wa bainakum tsakaina da ku mana da na afkar muku da shi azaban da kuke neman da a hannuna yake da na sako ta kawai da na muku ruwan wuta ko ruwan duwatsu ko kuma in debo duwatsun Makka zo in kifa akan ku ko alaka kawai inda azaban tana hannuna in ji manzon Allah ta sama Allah ta'ala ce gaya musu wallahu a'lamu bizzalimin Allah ya san azzalimai ya san halin da suke ciki anan ubangiji ta'ala yana cewa manzon sama ya fada inda a ce azabar a hannunsa take ba hannun Allah ba to da shikenan sai ya afka musu azaban yanzu wannan idan ka duba wannan magana sai kuma ka dauko kissan abin da ya faru a Taif lokacin da manzon sama ya je yana kiran mutanen Taif su yi imani suka gaggaya masa bakakin maganganu suka debo wawayen su suka ba su duwatsu suka dinga jifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har san da bayan sai fashe jikinsa takalmin sa ya cika da jini Zaid ibn Harith yana kare shi shi ma aka faffasa masa jiki manzon Allah ta sama yana tafiya ya samu ya tsira da kir sai ga mala'ika na duwatsu yazo ya same shi yace masa ya rasulullah ni mala'ika ne na duwatsu idan kana so ka bani izini da bi duwatsun Makka nan guda biyu je in kifa akan mutanen Taif in halakar da su gaba daya duk abin da kace zan yi me manzo Allah sama ya fada yace kada kai haka yace Allahumma hdi qawmi fa innahu la ya'lamun Allah ka shirye da mutane na jahilci ne yasa su kai haka yace wa inni arju an yukhrija Allahu min asalabihim man ya'budu Allaha wahdahu wa la yushriku bihi shay'a ni kam ina fatan Allah ya fitar da wato wasu daga cikin tsotson su wanda za su yi imani su bauta Allah shi kadai ba za su masa shirka ba don Allah yanzu azaban ba ta zo hannunsa ba ai ta zo a wannan kisan ko ta zo hannunsa amma kuma bai afka bai musu azaban ba bai saukar musu da ruwan duwatsun ba to ya zaka hada wannan ayan da wannan kissa wannan hadisin kuma hadisin Bukhari ne sun ne ingantattu yanda zaka hada shi ne anan a wannan ayan ana maganan wanda ya nemi azaban ne wanda yace ya rasulullahi ya kai muhammadu ka afka mana azaban azaban ta zo to inda hannunsa ne sai ya afka musu ba sun kalu balance shi ba ai suna neman su kure shi ne ko to inda hannunsa ne sai ya afka musu azaban sai ya afkar musu da ita ya halakar da su a can kuma na daifa sun nemi azaban ba su nema ba ba su kalu balance shi ba sun masa laifi saboda tausayi irin da manzo Allah sai suna da hakurin sa sai ce Allah ya shiryar da su jahilci ne yasa su kai abun amma ai ba su nema ba to kaga da za su nema su ce to ka halakar da mu mana kawai shikenan tunda abun yazo hannunsa da sai ya halakar da su to kaga akwai bambanci mutumin da ya maka laifi sai yayi shiru da mutumin da ya maka laifi yace ka dauki duk matakin da kaga dama ka dauka ya ku zaka musu hukunci daya wanda ya laifi yayi shiru sai ka ce ka je kawai ba damuwa amma wanda zai kalubanya ce kai ce in ka isa ka dauki duk matakin da kake so ka je ka dauka in ka isa kaga in kai ba malaika jibrilu bane ina ji sai ka ji wani abu a zuciyanka to kai bane yafi sauki ka dauki mataki akan sa abinda zaka don akwai renin hankali a ciki akwai walakanci akwai neman kurewa to wayanda suka yi manzara sama irin wannan da azabar a hannunsa take da sai ya saukar musu da azaban su halaka amma wanda suka masa laifi ko ba su nemi ya musu azaban ba ba su nemi azaban ta sauko ba kawai sai musu afuwa ya musu addu'a Allah ya shiryar da su sallallahu alaihi wasallam don manzara sama mai hakuri ne shi yasa Bahaushe yake cewa hakuri sai ma'aiki wato sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ubangiji ta alaci
wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين
وبنجي تعالى يتي وعنده مفاتيح الغيب تسكوكي ستو ستونا غيب سنا وجن الله تعالى لا يعلمها إلا هو باب وندي سنسو في الله ويعلم ما في البر Allah ya san abun da yake a sarari wal bahri da abun da yake a kogi in an ce al baru sarari ana nufin wurin da ba ruwa ya san kuma abun da yake a cikin kogi wato shine malamin geography suke ce masa al ma'u wal yabis wato ya san abun da yake cikin ruwa sai abun da yake wurin da yake bushe inda babu ruwa duk halittan Allah kenan ya san ta duk halittun sa ya sani ya san da zaman su wa ma tasqudu min waraqatin babu wata wani ganye da zai fado illa ya alamu afa ta ya sani ka duba bishiyoyin duniyar nan ka duba dazuka na duniya duk ganyen da zai fadi Allah ya san zai fadi ya sani tun kafin ya fadi kuma ya san da faduwansa wala habbatin babu wata kwaya da aka shuka fi zulumatil ardi a cikin duhun kasa wala radabin ko danye wala yabisin ko bushashe illa fi kitabin mubin wato yana cikin littafi mabayyane lauhil mahfuz an riga an rubuta Allah ta'ala ma'ana idan damuna ta zo za a yi shuka akai shuka Allah ya san adadin kwaya nawa aka shuka a duniya ba fa gonarka ba ba a garin ku ba a duk duniya Allah ya san adadin kwaya nawa aka shuka wanda take cikin kasa in ba Allah ta'ala ba wai san wannan wannan shine gaimin ki to ubangiji ta'ala ya sani kuma babu wani ganye da zai fado face Allah ya sani ko wani danyen abu ko wani bushashen abu duk Allah ta'ala ya sani komai da ka sani na duniya yanzu ka san halitta da take cikin ruwa wallahi baka sani ba malamai ma suna cewa halittar da take cikin ruwa ta fi wanda take sarari yawa kuma ta fi girma wato dabbobin da suke cikin ruwa sun fi dabbobin da suke sarari ba cikin ruwa ba yawa da girma kaga baka san iyakacin zuma to dabbobin dajin ma baka san su ba baka san yawan su ba amma Allah ta'ala ya sani ma'ana dai duk abin da zaka yi kowani irin abu ne baka saka boyo Allah ba ubangiji ta'ala ya sani shi yasa yake gaya maka wannan yace wa indahu mafatihul ghaib taskocin gaibu suna wurin Allah in an ce taska shine wurin ajiya fito fito malamai sun yi wannan fassaran abisa cewa mafatihu jam'i ne na maftah maftah wato shine fito kenan wurin da ake budewa wurin da ake sa kaya a rufe kuma a bude wato suka ce mabuden gaibu shi kuma jam'u miftah bi kasrin mimi shine miftahu kenan wato alatul fatahi abun budewa wato ce sai ake to mabuden gaibu suna wajen Allah ta'ala duk abun kamar dai ne fito din yana da mabudi saboda haka sai an bude a ga abin da yake ciki kuma sai an ga shiga fito din a ga abin da yake ciki ma'ana dai Allah ta'ala shi kade ne san gaibu ba wanda ya san gaibu sai shi kamar yadda jiya muka yi bayani saboda ko ubangiji ta'ala shine mai mabudin gaibu to sai zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari manzon sun yace mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illa Allah mabudin gaibu ko taskokin gaibu biyar ne ba wanda ya san su sai Allah Allah ta'ala shi ya sani to sai karanta wannan ayan inna Allaha indahu ilmus sa'ati وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت سني توشن غيبك الله تعالى شيكه ده علمين تاشي القيامه با وندي سني سي شي ده ملائكه جلو يتنبئ من زلا سما اخبرني عن الساعه باني لا باهرين تاشي القيامه سيتي مال مسؤول عنها بعلم من السائل وندا اكي تنبئ بي كاي مي تنبئ سني ما ني ده كاي توكا با وندي سني يسالونك عن الساعه ايان مرساها قل علمها عند ربي في كتاب قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته sana tambayan ka dangane da alkiyama yauce za ta zo kace ba gunte sani sai Allah ilimin ta yana wajen ubangiji ta'ala sama da kasa ba za su iya daukan wannan labarin ba za ta zo ne kwatsam to kaga Allah ta'ala shi kadai wato ya san yauce alkiyama za ta tashi sannan haka nan saukar ruwa damunan nan za ta yi kyau ba za ta yi kyau ba adadin ruwan nan sau nawa za a yi me yawan ruwan za a yi ruwan yau ko ba za a yi ba gobe za a yi ko ba za a yi ba ubangiji ta'ala shi kadai ne ya sani kamar yadda muka yi bayani a baya sannan Allah ta'ala shi ya san abin da ke cikin mahaifa mahaifan mace ba tun daga digon mani in ana diga shi za ta ma yi cikin ko ba za ta yi ba ma don wani mani ma yana zama jinin haila ne ba za a haifi ba zai zama cikin ba ma balle a haifi yaro amma Allah ta'ala ya sani ya san abin da ke cikin mahaifar mace da za a yi ko ba da bane in dadin ne ya kalan sai yake kwaya nawa ne biyo ne ko uku ko daya ne tun yana digon mani Allah ta'ala ya sani duk abin da zai faru da shi da abin da za a yi da yanda za a yi haifuwan da kalan da zai kasance siriri ne mai kiba ne dogo ne gajere ne fari ne baki ne duk yanda zai zo tun yana digon mani ubangiji ta'ala ya sani babu wanda ya san wannan gaibin sai Allah sannan Allah ta'ala ya san babu wanda ya san me zai faru gobe sai Allah wa ma tadri nafsun ma za ta kasu gadan mutum bai san me zai faru da shi gobe ba sai Allah mutum bai san me zai samu gobe ba sai Allah Allah ta'ala shine ya sani Aisha radiyallahu anha yace man haddathaka anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'lamu ma yakunu fil ghadi faqad a'zama ala allahi al-kariya duk wanda ya gaya maka cewa manzo sama ya san me zai faru gobe wannan yayi wa Allah kariya babbar kariya kuma karka gaskanta shi saboda haka Allah ta'ala shi ya san me zai faru gobe duk duniya ba wanda ya sani yanzu dai abin da ya faru da kai yau ka sani amma gobe kuma me zai faru da kai baka sani ma mutuwa za ka yi gobe rayuwa za ka yi wasu alkhairi za ka samu wasu masifu ne za su same ka yaya za ka wuni cikin farin ciki ko bakin ciki wallahi ba wanda ya sani sai Allah sai dai kai kana da wani buri abin da za ka yi gobe wannan buri ake ce masa gobe in Allah ya kai mu zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza to amma ba lalle bane kai haka ne ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن بعدو abin da kake buri ne zaka samu wa jirgin ruwa yana tangadi ruwa yana tangadi da jirgin ruwa ba so yake yi ba saboda haka baka san me zai faru da kai gobe ba sai dai idan Allah ta'ala ya sa gobe tai aka wuni aka kai dare to sai ka gane menene matsayinka a gobe din idan dare yayi baka san kafin gari ya waye me zaka samu me zai same ka me zai faru da kai wannan shi ma baka sani ba gaibu ne Allah ta'ala shi ya sani kuma shi kadai zai iya baka wannan labari shi kadai ba za ka sani ba saboda haka lalube ne cikin duhu ake yi sannan abu ne biyar wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut mutum bai san wace kasa zai rasu a Jimaita za ka reso, a Makka za ka reso, a Madina, a Kano, a Lagos, a Abuja, a Australia, a UK za ka reso, a Russia, a Ukraine, wallahi baka sani ba. Amma duk inda Allah ya kaddara za ka reso kuma sai ka je wajen. Wallahi sai ka je ko a wani kauye kake in a America Allah ya sa za ka reso a cikin White House. Fadan shugaban kasan America wallahi sai ka shiga cikin fadan kare su a waje in Allah ya kaddara babu makawa wa man kutiba maniyatuhu bi ardin falaysa yamutu fi ardin siwaha duk wanda aka kaddara mutuwan sa a wata kasa wallahi bai zai mutu ba sai a wannan kasa sai sa zakai mamaki mutun yayi dade a gari sai yayi tafiya sai je mutu a can ko a kai shi jinya je mutu a can idan ma imamul mar'i kana bi baldatin datu ilaiha hajatun fayadiru idan mutuwa mutu aka kaddara a wani gari to wata bukata ne za ta dauke shi je garin sai ya mutu a can amma ba wai ya je ya mutu bane ba wanda zai je wani gari ya ce bari je in mutu a gari kaza duk da yana samun bayin Allah da suke son su mutu a Makka ko Madina kila wani zai iya zuwa ce bari je in kare san rayuwa ta a wajen amma da ya an hasko masa kila mala'ikan mutuwan ga shi yana jiran sa ai da kila bai zai je ba ko bai zai je ba akwai kissa ta Isra'iliya da muka sha bayarwa a nan masallacin cewa a zamanin Annabi Sulaiman wato kisa ne ba za ka ce ƙarya ba ba za ka ce gaskiya ba ko za ka tsaya ta katsaki zamanin Annabi Sulaiman wani mala'ikan mutuwa sai ya zo a surar mutum sai ya samu wani a fadan Annabi Sulaiman sai dinga kallon sa in an yi hira an hira sai kalle shi zura masa ido sai tashi ya tafi sai yake ga Annabi Sulaiman shi wannan wanda ake kallon yace ni fa wannan mutumin fa yana ta zura min ido fa ya kalle ni ya sake kallo na waye ne sai ya ce wasu ai mala'ikan mutuwa ne sai ya ce ah to shi yana tsoron kada mutumin nan ko zai dauke shi ne so da aka yasa aljani ya kai shi kasan China daga Falastin sai aka sa aljani ya kai shi kasan China don ya buya ka gani san ba kadan bane shikenan sai wannan mala'ikan mutuwan sai ya dawo fadan Annabi Sulaiman sai ya ce Annabi Sulaiman sai ya ce masa ya kake ta kallon mutumin nan ne ya kake ta kallon sa sai ya ce a ni kallon mamaki nake masa ni a yanda yake rubuci a waje na saura dan kadan in dauki ransa dan lokacin da ya rage masa kadan ne zan dauki ransa kuma an kaddara zan dauki ransa a China ne ko sai na ganshi anan nace to yanzu don Allah ya za a yi wannan mutumin ya je China ya dauki ransa ke nake kallon sa ina mamaki haka je to an kai maka shi kai aljani ya dauke shi a kashi to in Allah ya kaddara dole zaka je kai kaga inda kafa sa ne bare je ba sai haka Annabi Sulaiman ya sa aljani ya kai shi to kai ma ka shiga jirgin sama fu ka je ka fire kai saurayin awoyi baka sani ba sai ka je kasar kai mala'ikan mutuwa sai ya dauke ka kai a wannan waje to shi ko mala'ikan mutuwa zai tattaka je China ne ina ai mala'ikan mutuwa girman sa yafi na duniya shi yasa suka ce fa inna malakal maut fa inna dunya inda malakil maut katabaqati baina yadi al-aqab ita duniya a wajen mala'ikan mutuwa wato kamar kwanon cin abinci ne kamar plate ne ko tray na abinci a gaban mai cin abinci idan an ka maka plate daya ko tray na abinci nan nama nan doya nan shinkafa nan taliya nan abunan alala duk inda kaje zaka sa hannunka ka dauka to shi yasa mala'ikan mutuwan shi kadai ne kuma yana daukar rayukan gaba daya kaga shi China ba nisa ne da shi a wurin sa ba kawai idan ya kalla kawai ko ina ya sa hannunsa zai dauka zai iya zare ransa to shi yasa yake mamaki shi ko dan adam sai ya tattaka ya je shi dai dai to ubangiji ta'ala shi ne ya san a ina zaka mutu kuma in ya kaddara maka mutuwan to tabbas zaka mutu a wannan wajin sai Allah ta'ala ya ce min
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون
ubangiji ta'ala ce wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli Allah shine yake daukar ranku da daddare shine lokacin da kuke bacci da kai da gawa bambancin ku kai kana motsi wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari kuma ya san abinda kuke aikatawa da rana duk abinda kai da rana Allah yana sane da shi in kikkiawan aiki kai ya sani in munana ne ya sani in ka zo ka kwanta kuma sai zare ranka kai bacci in ya ga dama ba zai sake mai da shi ba sai ka wuce ta can kawai domin ya san me ka aikata thumma yab'athukum fihi sannan ya tashe ku da yinin kai baccin ka da daddare gari ya waye Allah ta'ala ya tashe ka liqda ajalun musamma domin a hukunta ajali abun ambato wato shine a hukunta iya lokacin da zaka rayu a duniya ba za a dauki ranka ba sai lokacin yayi thumma ilayhi marji'ukum sannan makomanku zuwa ga Allah ta'ala ne idan kun mutu akai tashi alkiyama thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan ya baku labarin abinda kuka kasance kuna aikatawa Allah ta'ala yake shi yake daukar ranku da daddare mana kuna karamin mutuwa kasan mutuwa akwai babba akwai karama karamar mutuwa shine bacci in kai kai baka san inda kake ba sai ka farka kai kai ma zaka san kai bacci amma lokacin da kake bacci baka jin kana bacci sai in ka farka ne kace ka sai nayi bacci fa nayi bacci mai nauyi fa saboda me baka san lokacin da kake bacci ba kusan ka mutu ne kai to da rana sai a farkar da kai kaje ka ci gaba da harkokin ka wani yace tabaraka man tawaffakum bilailin wa ya'lamu ma jaratum bin nahari albarakatun Allah sun yawaita wanda yake daukar ranku da daddare sannan da rana kuma ya san wato ainihin me kuke aikatawa to idan kai bacci sai Allah ta'ala ya dawo maka da ranka shikenan sai kuma ka tashi ka kama sungullanka Allah ta'ala ya tashe ka amma yayi haka ne liyuquba ajalun musamma saboda dama akwai iya adadin kwanaki da shekaru da aka kaddara maka to inda za a dauki ranka basu kare ba to aida an yanke maka ajalinka kenan to sai a baraka ka kwana ka tashi kai bacci ka tashi kuma in ka tashi sai ka ganka kuma a yanda kake idan kai mahalabi ne in kai bacci ka tashi sai ka tashi da ilimin ka idan kai mai kudi ne kai bacci ka tashi kuma sai ka tashi da kudin ka kai dai mai kudin ne idan kai mai sarki ne ko mai mulki in ka farka ma ka farka da mulkin ka kuma dai amma lokacin da kake bacci duk baka san abin da yake a kasar ka ba in kai shugaban kasa ne baka san me yake a jahar ka ba in kai gwamna ne baka san me yake a garin ka ba in kai sarki ne amma kana tashi kuma shikenan ka tashi a mai mulki ne haka nan ilimin ka lokacin da kai bacci baka san inda ilimin yake ba baka sani ba in ka farka kuma kawai sai ilimin ya dawo sai ka ji shi a jikin ka a kwakwalwanka kawai to haka nan talaka shi ma ya tashi da talakin sa ko ba haka bane jahili ya tashi da jahilcin sa ba za ka yi bacci in ka farka kawai ka ganka mai kudi ba ko ka yi bacci da ka farka ka ganka malami zai yiwu to kaga wannan dan hutawa ne kai in ka tashi zaka tsora daga inda ka tsaya saboda kai ka tashi nema to Allah ta'ala shi yake wannan hukunci ubangiji subhanahu wa ta'ala to sannan duk a gama wannan kuma sai a maida mutane zuwa ga Allah ta'ala kowa makomarsa zuwa ga Allah ne to in an je lahiran kuma duk hayaniyar duniyar nan ta kwanta yanzu maganan addini ne maganan ayyukanka da kai ne kyawawa da munana ina ne makomarka shine ma'anan thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan ya baku labarin abinda kuka kasance kuna aikatawa me kuke aikatawa me kyau ka aikata ko mummuna to duka sai a baka labari kuma a maka hisabi a kansa sannan a maka ainihin wato sakamako gurgudun abinda ka aikata saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana sane da halin da bayinsa suke ciki kuma zai yi musu hisabi ranar alkiyama ka gyara halayenka idan ka samu alkhairi sai ka gode Allah in kuma sharri ne to karka zargi kowa sai kanka kafin mu rufe zan ƙara maimaita wato ainihin wannan account number na Al-Hikima Islamic Center wata santa ne babba na gina babban masallaci mai hawa daya da makaranta islamiya da gidan marayu da hall da library da kuma computer center da ajujuwa na karantar da manya da sauran office da sauran su ma'ana dai santa ne ko cibiya ce ta addinin musulunci wanda aka dade ana aikin ta kuma alhamdulillah masallaci an gama duk wasu gine-gine an fara filista sauran kari da sauran ayyuka sannan kuma an fara gina hall inda za a yi tarurruka na addini da karantar da jama'a da kuma ajujuwa da za a karantar da manya da kuma wato ainihin library da computer center da kuma wato sauran office gidan da muka saya shekaran da ta gabata miliyan 35 muka rusa muka fara wa'annan ayyuka yanzu haka ana nan ana ci gaba da aiki wanda yake bukatar taimako na kayan aiki zai iya kawowa ko rodi ko ainihin siminti ko wasu abubuwa dai waɗanda wato ubangiji subhanahu wataala ya fore mutum na aikin gini ko kuma in kudi zai bayar zai iya sawa a wannan account din sunan account din Al-Hikima Islamic Center number account din 00054995 sunan bankin kuma Jaiz Bank sannan kana son tuntuba ko ƙarin bayani ga wanda zaka tuntuba akwai Ali Shuaibu Dauda financial secretary 07030 6357 5493 akwai da jawu mai labule ma'aji 08096982420 in ka tuntube su kana bukatan ka san sakonka ya isa ko inda zaka kai sakonka insha Allah za su maka karin bayani Allah ta'ala ya samu dace bangiji ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمه الله اكو ماتا ايي غدا بيو da suka rubuta tambaya wanda ya so yayi kama daya duka suna magana ne akan sun yi azumi na shekara biyu basu samu sun yi azumin ba saboda dalilin aihuwa amma iyayen su sun ciyar musu to abinda suke nema su sani duka ciyar wanda aka yi nan ya wadaci sauran azumin da basu samu sun biya ba daya tace saura 12 daya kuma tace akwai masu yawa na shekaran bara da ya wuce bata biya ba to ciyar wanda aka yi nan ya wadaci azumin ko da sai sun biya azumin kuma
bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbi wa man wala wannan ciyar wanda bata yi ba dukkan wanda ta sha azumi saboda haifuwa ko al'ada dole sai ta rama azumi ko rashin lafiya ko a tana da ciki sai ya zamana cikin yana damunta ba za ta iya azumi ba ta sha daga ba kuma sai ta rama saboda ubangiji ta lace faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra saboda haka duk wanda rashin lafiya yasa ta sha ko halin tafiya zai biya ne to ita mace wanda ta haifu jinin al'ada ne ya hana ta yin azumi ai jinin biki dole ta rama wanda take ta samu al'ada dole ta rama Aisha radiyallahu anha tace kunna nu'maru bi qada'i sawmi wa la nu'maru bi qada'i salah idan mun yi al'ada ana umurtar mu biya azumi ba a cewa mu biya sallah kaga ana biya kenan mace mai ciki da mace mai shayarwa hukuncin ta daya da mara lafiya ita ma matsala ne yasa ta sha saboda haka za ta rama amma masu cewa ciyarwa za ta yi sun kafa dalili da wani hadisi da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya daukewa matafiyi rabin salla kuma ya daukewa matafiyi azumi da mace mai ciki da mace mai shayarwa to kaga an daukewa matafiyi azumin nan ai ba cewa kai ba zai rama ba nasi alqurani zai rama to haka nan ita ma mai ciki da mai shayarwa illa lura yasa za ta sha to idan ta sha sai ta rama in kuma babu wannan laluran bai halarta ma ta sha ba kina da ciki lafiya ki kalo zaki yi azumi wajibinki ne ki kina shayarwa lafiya lau ba matsala danki ba matsala ke ba matsala zaki yin azumi wajibinki ne ki wannan azumin in kuma lalura ta sa kika sha to wannan kuma wajibi ne ki biya na'am
wanda yake cewa mallan na balaga amma sai na sabi wasu shekaru ban yi azumin watan ramadana ba to mallan wanne na wani shekara daya zan fara biya ko da duka
to kaga wannan akwai jahilci a ciki ya kamata mutum ya sani in ya balaga komai da komai ya wajaba akan sa abin da yake wajaba akan babba in kuma son zuciyansa ne yasa yi ma dai ana nan ana bin sa bashi ya ce yayi shekaru bai azumi ba wanne zai fara biya wanda ya fara bari zai fara biya sai ka je safa shekara nawa ne sai ka biya na farko na biyu na uku a haka a haka hankali har ka gama biyan azumin da ake binka na'am
yace mallan nayi aure kuma sannan mata da na aura budurware har guda biyu to idan ma kuma suka tare duka a lokaci daya to mallan wacce zan fara zuwa wajenta wacce zan bari
wanda ta fara shiga gidanka ita ne zaka fara kwana a ɗakin ta wanda ta biyo baya ita ce amarya ita kuma sai washe gari idan kuma jera su akai aka tura maka su saboda mugunta aka tura ka jera su aka ce kowa ne su tsaya a kofar gida sai aka tura su suna tafiya a hankali hankali aka tura su gida to kaga sun shiga tare kenan to nan ya zaka yi sai ƙuri'a saboda haka sai a zo ayi ƙuri'a sai a rubuta kwana sai a nade takardar nan kuma a batta empty sai a nade sai a waza a ce kowace ta dauka wanda ta dauka nan ya zama kwanan ta kenan ko a rubuta ɗaya takardar yau ɗayar kuma a rubuta gobe sai a nannade ta ba tare da sun gani ba sai a waza a ce ku dauka wanda ta dau yau to yau ne ran kwanan ta wanda ta dau gobe kuma sai gobe sai ta hakuri sai gobe insha Allah na'am
wanda yake cewa mallan mace mai takaba za ta iya zuwa ta'aziyya idan wani ya rasu a cikin zuriyarta
to mace mai takaba dai ba ta fita sai lalura ko bukata idan babanta ne ya rasu ko mahaifinta wani na kusa sosai to wannan za a iya cewa akwai bukatan ta je ta yi wa mamanta ta'aziyya ko babanta ta'aziyya amma tana zuwa in tai sai ta dawo da rana kuma za ta je ba za ta je da daddare domin akwai haja a wannan saboda haka lalura kuma sai sa ta je ta kwana a wuri wannan shine rashin lafiya ko a asibiti tana asibiti ko wurin wani magani to wannan sai ta je ta kwana amma in ba haka ba mace mai ta kaba ba ta fita kuma wannan taziyar in ya zama a gari ne a nan garin da take sai ta je ta in ba haka ba kuma tun daga waya sai a yi taziyar idan ta fita daga ta kaba ta je ta musu taziya ita taziya ba ta tsufa na'am
yace mallam ina bacci sai da na farka sai naji mutane suna ta ihu ihu suna ta surutu a inda nake kwance nake bacci sai nayi tsammani an kira sallah ne an sha ruwa sai na tashi na sha ruwa daga baya kuma sai na tabbatar ba haka ba a matsayin azumi na
ana koma farki yayin da ina sha ruwa dai a bacci ina ji kawai daga tashi kaji surutu baraka duba agogo ba baraka fita waje ba kawai sai ka kwara ruwa akwai dan ganganci ganganci a ciki kadan amma dai in ya tabbata cewa ruɗi kan kai kai tamma rana ta fadi to abin da sauki wato ramuwa ne kawai za kai babu kafara a zamanin sayyidina Umar sai aka yi hadiri a yamma mutane suka dauka rana ta fadi sai aka sha ruwa sai daga ba kai aka ga rana ta fito sai sayyidina Umar ya ce al-khatabu yasirun lamarin yana da sauki ramuwa kawai za mu yi saboda haka kai ma sai karama azumi kuma nan gaba sai ka kiyaye na'am
da gaske ne mallam idan abu ya yanke ni jini ya fito azumi ne ya kare
ba gaskiya bane in kaga dama ka yanka kanka ma eh wato mazala sa sama yayi kaho yau ihtajama huwa sa'imun muhrim yayi kaho yana mai azumi kuma yana mai harama da aikin umra saboda haka mai azumi yana yin kaho to yana yin kaho kaga shi ya yanka kansa kenan go shi ya tsaga balanta na kai da wani abu ya yanke ka saboda haka fitan jini baya mai baya ainihin karya azumi amma in ka sha jini ka aikata haramun kuma azumin ka ya karye na'am
mallam kamar a sallan asham kabli ko ba'di zai iya kama mutane musamman a sallan asham ko nafila na daban
da nafila da farilla duk ana musu kabli ana musu ba'di sai dai ba a ko ina bane yanzu kaga in sura ka bari a sallan asham ba kabli idan bayyanawa ake a asham sai ka sirranta babu ba'di ai ba kabli kai sorry ba kabli saboda haka akwai wasu kananan abubuwa wanda su ba a musu kabli kaman ka manta sai ka miƙe raka'a ta uku sai ka wuce kai raka'a hudu to anan ba wani kabli da zaka yi duk da wasu mane suna cewa ai kabli amma manzon sama ai yayi nafila raka'a hudu a jere sannan ya zauna to akwai dan bambance bambance amma in ba haka ba in irin kari 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 da ake yin nan to galibi zaka samu akwai ba'di a nafila kamar yanda ake a farilla
mallam hula yana da wani matsayi ne na musamman a cikin sallah
yana da shi mana ai kamala ne ko kamala ne yawa abla wannan nafi maulan abdullahi bin umar sai wata ran ya fito kansa ba hula ba komai kai ka sarwa ne ana sa rawani laraba sai ya fito kansa ba komai zai tafi masallaci sai ya ce masa ina zaka je yace masallaci zan je sai ya ce yanzu duk Allah inda taron jama'a aka yi aka ce ka zo wurin taron nan zaka shiga taron nan a haka kanka babu komai sai ya ce wallahi ba zan shiga haka ba sai ya ce wallahi ahq wa yutajammala lahu Allah shi ya fi cancanta masa ado sai zaka koma ka je ka rufe kanka to kaga kenan yana da matsayi amma ba wai ya bata maka sallan ka bane ko kai ba hula sallan ka nan ba ta da matsala amma dai ana son ayi shiga ta kamala in za a gana da ubangiji ta'ala Allah ta'ala ya ce ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin ya ku yan adam ku rike adonku a kowane masallaci wato duk lokacin da za ku yi sallah ku yi ado ai zaka fuskanci Allah ne zaka gana da Allah ta'ala ne inda zaka gana da sarkin garin ku ka kinta in za ka gana da gwamnan garin ku sai ka kinsa ko ni babban mutum to ubangiji ta'ala ma in za ka gana da shi ka kinsa to kaga al'adance mu sa hula yana daga cikin me shiga ta kamala to yana da kyau wanda yake da hula yafi wanda bai ba hula ba
wannan yake cewa mallam idan mutum ya bi liman sallan asham har aka kare malamai sun ce yana da matsayi na musamman to ni kuma in an zo witiri sai in bar witiri don ina son tashi da dare ya matsayin asham na din yake
to sai ka gyara domin yin witirin ka tare da liman ba zai hana ka tashi kai kiyamul lailin ka ba hadisi ne cewa dukkan wanda ya salla tare da liman har aka gama za a bashi ladan kiyamul laili gaba daya to kaga in baka witiri da liman ba ba a gama da kai ba baka samu wannan fadalan ba sai kai witiri da liman ka samu wannan fadalan ba zai hana da daddare kuma ka tashi kai nafilun ka ba kuma ba za ka sake witiri ba saboda la witirani fi lailatin ba witiri biyu a dare daya so da haka sai ka yi wa wannan nafilin ka gurgudu inda zaka iya kuma Allah ya karba so da haka baka da matsala amma in tahajjud ake yi da malimin baya witiri shikenan da aka gama liman ya fita kai ma ka fita kaga nan ka samu wannan falalan to idan ka je kai ba mun afwan ina nufin kwanakin tahajjud ana sallan tarawihi sai liman yayi nafila raka'a 10 misali bai witri ba to kai baka da matsala anan ka samu wannan falalan don ka juya tare da liman to idan ka je tahajjud sai kuma kai wannan witrin ka samu falalan ij'alu akhir salatikum bil layli witra ku sanya karshen sallan ku da dare ya zama wato ainihin witri na'am
malam menene matsayin azumin mutumin da yake nitsewa a cikin ruwa
ba komai azumin sai yana nan dan ya mutu yayi wanka ya nitsa a cikin ruwa sai dai in ya sha ruwan ko ruwan ya shiga ta hancin sa ya shiga makogoron sa amma in dai ruwan bai shiga makogoron sa ya hadiye ba ba wani damuwa ko don ya nitsa a cikin ruwa ko awa daya a cikin ruwan yana nitse to ba matsala in mutun zai iya yi azumin sa bai samu komai ba amma dai galibi mutane masu jika jikin su ko masu zuwa su yi ta wanka da rana su sani cewa suna wahalar da kansu ne suna wahalar da kansu wani lokacin dan jin dadin na wannan dan lokacin ne in ka baro wurin kuma sai kaga azumin ya wahalar da kai amma azumin ka nan sai dai in ka sha ruwa ne
malam menene gaskiyar da ake cewa nana Maryam da nana Asiya a ran tashin alkiyama za su kasance cikin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
ita dai Maryam ina tunawa akwai hadisi cewa manzo Allah ta sama zai aure ta amma na Asiya ban sani ba ko kuma na manta na'am
daga ƙarshe akwai wanda ya rubuto yace a ja hankalin masu keke na wanda ake tuka wanda ake faka su kusa da baki hanyar nan suna ganganci sosai wajen shiga tsakankanin motoci zai iya yiwa akwai duhu mai mota zai iya buge shi ko ya jawo wani matsala daban a ja hankali masu irin wannan
saboda hakuri a nitse ku dinga lura saboda kada mota ta je ta buge ku maslahan kanku ne na'am
to sai masu roƙon addu'a wani yace mallam ina so in saya mahaifiyata gida a sa ni addu'a Allah ya bani iko wannan kuma yace mutane da yawa su karbudo dai ba su da lafiya akwai wanda yace shi kuma a taya shi da addu'a Allah ya sa ya ci jarabawa wani kuma yace yana neman aiki ne na immigration ai masa addu'a Allah ya bashi wannan kuma yace akwai yayyun shi da yawa waɗanda suke ba shiryayyu bane ai taya shi da addu'a Allah ya shirye su hanya madaidaiciya
dukkanin su Allah ya biya musu bukatun su Allah ya gaya musu gaggawa ya kai musu dauki na gaggawa kuma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغنينا بفضلك عمن سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين